أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبود الله تعالى من يبو قريش يوديا دي يبو مرسا إياك دي حتى من أولا مسلاتي من قلادنتي أبن كدو أجهة جداوة أولا مريتي na Alhamis 23 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 12 ga watan 3 a shekara ta 2026 a lissafin miladiya. Zaman mu na 20 daidai a karatun suratul Ma'ida daga tafsirin Malam Abdurrahman bin Nasir bin Sa'idi رحمه الله تبارك وتعالى. كما يدي مكجي هل ينزو آية شدة سورة المائدة يوزا مكالك الإذن تي أكانت أشم فائدو جي قدا 50 دقائق دا مالا يا أمبا تيسو يا إستنباط ونسو يا ذا قلوسو يا بيتو دا سورة ونم آية ميجرمة وكل كلام الله عظيم. زامو تاشي ناهم سنكو ويتي الخمسون وكنشي ناهم سن دا اكا في سرد دوانن آية أن طهارة التيمم تيوى الكن تيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة tudraku bil hissi wal mushahada, wannan tsarki na taimama, duk da cewa wato babu tsaftacewa wanda mutum zai iya gani ta waje, ma'ana ba tsafta ce ta jiki a waje ba, ko yawwa ita taimama wanda mutum zai iya riskarta ce ga abinda aka cire, ko ga abinda aka goge, ko ga abinda aka wanke sakamakon shafawar, ko ma'ana kamar ka ce ibada ce ghayr maqulatil ma'ana, ko yawwa idan ka dauki misali wanda amfani da ruwa a shigaban daki, kaga wannan ibada ce maqulatul ma'ana. Aiwa, yumkinu ma'ana zai yiwu mutum ya fahimci sirrin ko hikimar da yasa aka ce ayi ban daki ka je kuma ka bukaci ka wanke. Yauwa, a haka alwala za a iya riskar, ma'anarta za ka gana da Ubangiji ne ka je ka wanke gaɓuɓɓan ka, kuma musamman ga kwaɗaitarwa da ta zo akan haka ranar kiyama, mutane za su waye gari gurin muhajjali, ko yauwa. Da wannan ma yana cikin raddi ga Shi'a akan kin wanke kafa, gurin muhajjali dole akwai kafa a ciki. Yau, wanda ko ya rasa wannan ya hana wa kansa samun wannan haske gobe kiyama. Yauwa, to kaga wannan zaka iya riskar ma'anar da take ciki. To amma taimama, in mutum janaba ce a jikinsa ko karamin kari na bukatar alwala, sai bai alwalar ba, bai wankan ba saboda ba ruwa, sai shafa fuskarsa iya nan ya shafa hannunsa, wannan wani abu ne da ba za ka iya riskar cewa kai ka fahimci hakan tsarkakewa ce ta janaba, tsarkakewa ce ta karamin kari ba, ko amma ibada ce da Allah ta'ala ya umarce mu, an fahimta. To nan abin da malaka yake so ya faɗa shi ne ita wannan taimama, duk da ba tsarki ne da za ka gani an wanke ƙazantar ba, ko a waje wanda yake tudraku bil hissi, zaka iya riskarta ta hanyar kallo ko mushahada. Yauwa, shi mushahada ka gani kuru-kuru, ka ga yadda ƙazantar take, ga inda take, ga inda aka goge ta ko aka shafe, ka ga ai duk ba wannan, sai ce to koda haka ne fa inna fiha taharatan ma'nawiyatan nashi'atan an imtithali amri Allah ta'ala. To a cikin taimama akwai wani irin tsarki na ma'ana, ba wanda za ka ga an wanke ƙazantar ba, ko amma tsarki ne na ma'ana na zuci, ta hanyar kai Allah ya ce kai iya wannan ya ishe ka kuma kai, kaga zuciyarka ta tsarkaka cewa kai mai bi ne ga Allah ta'ala. An gane abu, wannan kadai ya ishe ka daraja cewa kai imtithalin amrin Allah, ya ce ayi kaza kai ma kai, baka zo kana tambayar to me hikima, naga in janaba ce a dukkan jiki take, to za a ce ka wanke ka goge fuska kawai kuma ka shafa hannu shi kenan ka je kai sallah, kaga na'am, kuma da kura ka dauki kura ma haka sa a fuskarka, ko kaga ba zancen ka ga wani tsarki ne da aka wanke wata kazanta ba, a'a kawai Allah ne yake muyi mu kuma muka, to wannan tarbiyyar kawai ta ishe ka cewa musulunci dokoki ne, Allah ne ya zaɓe su, shi ya san hikimar, ba a ɗora maka kai ka kwakwai ne mai aikin gano hikimar ba, a'a Allah ne ya san dan me yake kai kaza. To in ka fahimci wannan za ka samu wani hutu wajen mu'amalarka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba za ka riƙe masa karan tsaye in ya ce ayi abu sai ka ce ni ban gane me yasa za a ce sai nayi kaza, in ban yi kaza ba kenan ni ban zama mutumin kirki ba, to kar ka zama haka. Yau ka rufe bakinka, Allah ya ce ka yi je ka yi, Allah ya ce kar ka yi ka daina, wannan shine ka zama bawan Allah. Amma in ka zama kullum kana challenging abinda Allah ya faɗa, to zaka zama babawa ba kai ma daidai wa daida kike da shi an fahimci abu yawa to wannan kuma babu wani dan adam da yake da damar baiwa kansa wannan matsayi ko tsakaninka da dan uwanka mutum in yana fada kana challenging ai ba za ku shirya da shi haka ne yawa da ya fada musamman a ce babba ne yana da wani matsayi ko da shi zai dora ma doka shugabanka a duniya in ya fada kace ni fa ban yadda da wannan ba ba ku shirya ba to ballanta nan mahallici mahallicinka da yayi shi ya shefin dinka yadda yake so ba inda kai ka zaba ba duk cikin mu nan babu wanda ya zabi ga yadda yake so a halitta shi ko inda da kai ka zaba ba haka zaka bayyana bakila ko sai kai kanka fiye da yadda kowa ke tsammani to amma haka Allah yayi mu to yadda yayi mu hakan nan ya sanya mu bayi zaman mu lafiya tsakanin mu da shi shine in yace mu yi mu yi yace mu bari mu bari wannan kuma shine Islam in baka gane shi a haka ba to kana da matsala an gane yawa Allah ta'ala ya fidda mu daga matsaloli to yace akwai tahara to wannan tsarki ne ma'anawi zai rika tsarkake maka zuciya ka ji cewa Allah ya bada umarni ka aikata ya ce a hannu kuma ka hannu to zaka ga zuciyarka tana tsarki kuma ka kama hanyar zama cikin salihan bayi waliyan Allah domin alamar waliyan Allah dama ita ce mai su masu imani ne kuma masu bin dokokin Allah alladina amanu wa kanu yattaqu to kaga ko ka samu walittaka dan ita ce mafi girman abin da zaka samu bayan annabta annabta ai rufe kofa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga babban matsayin da zaka samu shine ka zama waliyin Allah ta'ala ya zama kana san Allah Allah yana san ka ya dai ai ka so Allah ka rika bin umarnin sa shi ma kuma sai ya so ka an fahimci abu gashi nan kuma da mai fada qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yawa kace musu in kuna san Allah to ku bi ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi ya ce a bi shi saboda binsa shi bautar Allah ne an gane to in kuka bi ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku to da Allah me kake so a duniyan nan dai yanzu kai da za a baka wani tabbaci cewa ga sunanka ya zo daga sama Allah yana son ka kuma ga wurinka an aje ma a aljanna a cewa za ka yi Allah gobe mutu ko yanzu nan mutu ko ba haka ba ne yanzu nan ya yi wannan duniya malam ya yi a cikin banda wahala yau yunwa gobe kaza da kaza ba komai aljihunka fitina iri-iri ba aikin yi wahala aka ce maka kana da assurance cewa kai dan aljanna ne yau me za ka zauna kai wanda aka wajibta aka sanya masa ma ya fita jihadi kashe shi za a yi a duniya ba ya wai shi ne zai burin kawai Allah ya kashe shi a kwanciyar rashin lafiya ba a'a zuwa zai a kashe shi da takobi amma yace in dai wannan abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana gaskiya ne cewa in mun mutu aljanna za mu shiga sai yace to kawai shi yana jin kanshin aljanna a bayan dutsen Uhud kawai bari mu je a kashe ya fita kuma a kashe to ballantana kai da baka samu wannan da matsalar ko baka kai wannan matsayin Allah ta'ala ya ba mu dacewa Allah sa dukkan mu yan aljanna mu je yace alhadi wal khamsun wannan kuma ita ce ta karshe da ya kawo yace annahu yanbaghi lil abdi ya kamata ga bawa an yatadabbara alhikama wal asrara ya rika tuntuntuni akan hikimomi da sirri fi shara'i llahi a shari'ar Allah yanzu kun ga zama yayi bawan Allah ne ta inda ya gano waɗannan abubuwa har 51 za ka yi mamaki ba wai kuma kawai ɗaukowa ya yi babi na littafin fiqhu ya jero muku ba a kowanne za ka iya samun yadda za ka mai da shi a cikin ayan ne ta mahanga iri-iri mahangar fahimtar usulul fiqh mahangar fahimtar maqasidish shari'a ko yawa mahangar qawaid yawa qawaid fiqhiyya qawaid usuliyya duka da Allah ta'ala ya bashi wannan duk ka'idar fahimta da balagar zance da sanin maganar Allah ta'ala da yadda ya saba magana da kuma ma samun karfin zuciya da amincewa cewa wannan maganar ta Allah shi kansa maganar kana daukar magana da girma gurgudan wanda ya fade ta ko ba haka ba idan karamin mutum ne magana sai ga ko damuwa da ita ba amma an babbai yanzu za ta zama labarai haka ne ko ba haka ba yanzu akwai ra'ayoyi da yawa da za ka same su ana yada su amma da yake masu maganar ba su kai a ambace su ba amma ran da babba ya fada to shikenan sai ya zama issue a ce ashe abin nan da gaske ne me dalili saboda girman nasa to kuma wannan shine ke sawa dama in ka girma to ka san ka girma ba kowace magana zaka jefa ba in kai babba ne ana ganin ka da daraja a cikin al'umma to kananan maganganu kuma ba naka bane saboda in kai karamar magana ta kananan mutane ka sako kasa kuma ka bar matsayinka na girma an fahimci wannan abu yana da muhimmanci yawwa masu shugabanci a gefen addini masu ilimi masu jagorancin al'umma ta siyasa ta jagorancin shugabancin al'umma haka duka mutum ya san kimar sa da me yake wakilta me yake representing duk inda yaje zai magana sai tuna kallon da ake masa an fahimta wannan shine hankali yawwa to nan abin da yake fada shine mutum ya rika duba zancen Allah da girman zancen Allah to zaka rika iya fahimto abubuwa na sirri da hikimomi a cikin shari'ar sa fi taharati cikin abin da ya shafi tsarki wa ghairiha da wani abun ma ba tsarki ba li yazdada ma'rifatan wa ilman domin ya karu wajen ilimi wa yazdada shukran lillah kuma ya kara godiya ga Allah ya kara godiya ga Allah wa mahabbatan lahu da kuma so ga Allah zama shi masoyi ne ga Allah alama shara'a saboda abinda Allah ya shar'anta min al-ahkami nan daga wato hukunce allati tusilu al-abda wadda za su kai bawa ila al-manazil al-aliyati ar-rafi'ati wanda za su kai bawa zuwa ga matsayi wanda yake madaukaki a wurin Ubangiji subhanahu wataala dan haka a rika kula da maganganun Ubangiji ka zauna kai tintintini a ciki yanzu kai kadai aka baka wannan akwai wani sabon hanya ta koyarwa wata sabuwar hanya ta koyarwa da malaman ulumul qur'an da tafsiri a zamanin yanzu suke yi na ga irin su wani malami Dr. Musa'id Abayyar su Dr. Abdurrahman wannan shigiri ne yawa da makamantansu sun damu da wannan gefen sosai karantar da tadabburi a alqur'ani yawa yadda za ka koyi in ka karanta ayoyin alqur'ani ka yi kokari ka fahimto abubuwa a ciki in ka saba da wannan abun duk da ba a so ka yi nisa kuma yana da hatsari ka yi nisa daga tafasirin salaf kar ka fita daga nan ka lazimtar wa kanka tsayawa akan abin amma nan ana nufin hango sirri me yasa Allah ya ce kaza me yasa Allah ya ce kaza amma kar ka zakulo abin da kuma ya qulu annan ya udu alal nasb bil ibtal yawa zai koma ya rubuza nasin ko ya rubuza wani nasin daban ba lalle wannan ba daga dai wannan abin su al biqa'i yana cikin abin da ya kware a cikin tafsirin sa sanin munasaba sai ce munasabar aya da aya munasabar wannan sura da wannan sura da kuma fito da irin hikimomi din nan me yasa a wuri kaza Allah ya ce kaza wuri kaza kuma sai yace kaza ai kuma a cikin tafsiri aya a Qur'ani akwai irin wannan aka ce annan wurin me yasa aka ce kaza da irin sirrin da ke cikin wato kammala ayoyi da sunayen Allah yawa irin sirrin da ke ciki in akai magana akan gafara sai kaga Allah ta'ala ya rufe inna Allaha ghafurur rahim ko in ya gama wata magana akan wani abu sai ya rufe da wani zancen da yake da munasaba da abin da ya faɗa to akwai karatu mai zurfi a irin waɗannan ana iya sanin su ne ta hanyar mene tadabburi eh tadabburi shine ka zauna kai a tsinake ka nutsu ka kalli zubin magana da balagarta da fasahata da kuma girmanta a zuciyarka sannan kuma kai jijjiwaya hukunce hukuncen nan Allah ya ce mai kaza bai ce kaza ba sirrin shine kaza a fahimta ta amma kullun irin wannan yana buƙatar tawabu da kuma kar ka zo ka yanke abinda ba haka bane ka yanke shi ka ce haka ne kuma har ka kafa hujja cewa wannan maganar ta ka ko ma tawassalta ilaihi yadullu alaihi alquran kar ka gaggawar wannan ba komai ka faɗa zaka ce qur'ani ne faɗa ba sai ka ce a'a ina fahimtar kaza an gane wannan wannan kuma istihadi ne galibi dai masu tafsirin alqur'ani da hankali su suka fi mai da hankali kan wannan lamari yana da amfani ba a ce babu ba amma a kula kar a fita daga tafsirin magabata a wajen sanin alqur'ani Allah ta an fahimta to mun gama da wannan aya ta 6 a suratul ma'ida zamu je aya ta 7 Allah ta'ala ita ma wannan aya tana da alaka da abin da ya gabata bayan ya faɗi cewa ma yuridullahu ko an yaj'ala ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun to sai kuma yace wadhkuru ni'matallahi alaykum kuma kutina ni'imomin Allah a kanku wa mithaqahu alladhi wasaqakum bihi da alkawarinsa da ya dauka daga wurinku id kuntum yayin da kuka ce sami'na wa ata'na mun ji mun gani mun karba yawa sami'na mun karba wa ata'na kuma mun bi don ma'anar sami'na kenan ai qabilna mun karba eh ata'na kuma mun yi da yawa yayin da kuka faɗi wannan wannan kamar da malam zai ambata a cikin tafsirin ba wai lalle wani alƙawari ne da aka fito aka sa hannu a kansa ba ko amma ƙa'ida ce sananniya wa id akhadha rabbuka min bani adama ko min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an gane wannan yana ishara zuwa ga wannan alkawari ne da Allah ta'ala ya dauka akan kowanne mutum daga tun muna tsatsan annabi Adam babanmu Allah ya dauki alkawari akan kowa a cikin mu cewa zai zama bawan Allah kuma zai tabbatar wa Allah uluhiyya da rububiyya cewa shine rabbu kuma zai bauta masa shi kadai dukkan mun dau wannan alkawari an gane yawa tun kafin a haife ka ka dauki alkawari zaka zama bawan Allah to wannan shine Allah yake tuna maka eh kai zaka ce kai baka san lokacin da akai ba ko ba haka bane to tun a tsatsan iyayenka can aka dau wannan alkawari kuma ya is binding ko ai kun san is binding dole ka dauka baka da kuma yadda zaka yi ka fita daga wannan alkawari in kuma zaka iya ka fita mugun ko ba inda zaka iya fita kai bawa ne na Allah shi ita am abaita ko kana so ko baka so kai bawa ne na Allah yawa to Allah ta'ala ya ce ka tuna wannan ni'imar da yi muku da kuma alƙawarin da ya dauka akan ku cewa da kuka ce sami'na wa ata'na kuka ce mun ji mun karba sannan kuma za mu da'a wattaqullaha kuma ku kiyaye dokokin Allah innallaha alimun bi dhati sudur lalle Allah masani ne ga abin da ke cikin iraza malaki cewa ya amuru ta'ala ibadahu bi dhikri ni'amihi ad-diniyya wa ad-dunyawiyya Allah ta'ala yana umarnin bayinsa su tuna ni'imomi da ya musu na addini da kuma na duniya bi qulubihim wa alsinatihim su tuna da zuci su ambata da harshe domin az-zikr ya kunshi wannan tunawa da kwakwalwa da zuci sannan kuma ambata da harshe ko in an ce zakara ay ya ambata zakara ya tuna duk yawa tunawa a zuci da ambato a zuciya shi ma menene zikiri ne to haka nan da harshe shi ma zikiri ne to ka ambaci wannan ni'ima ka tuno wannan ni'ima a zuci sannan ka ambace ta da harshe yadda Allah ta'ala yayi maka wannan ni'ima yayi maka wannan baiwa ko baiwar hankali kawai ta isa baiwar cewa kai mai hankali ne kana da idraki zaka riski abu ba irin yadda dabbobi suke ba kai Allah ya bambanta ka da sauran zaka kalli mutum kawai kuna hada ido zaka iya karanta abubuwa daiwa da zaka iya bayyana ko akwai abinda masu psychology suke cewa ai ilimin abinnan body language ko yau za a daga hada ido da kai kawai za a fahimci wani abu ballantana in ka haɗe da mutane masu firasa da Allah ya hore musu irin zarangwana masu kwanya mai ƙarfi da kuma hasashe da Allah ya bashi dacewa in suka faɗi abu da wahala ta gaba haka yake ba saboda experience ne da kullum Allah ya hore musu basira suna ganin wannan sai kai wannan malalaci ne wannan bashi da alamar wani ƙarfin zuciya kuma sai ganshi haka yake ba tsafi bane ba magana ce ta sanin da'awar sanin gaibi ba a'a dabi'a ce da Allah ya sanya wa su ina jin mun karanta wannan a Izatatul Lafal ko yawwa wani abu ne da Allah yake halitta ya sa a jikin mutane na iya fahimtar junansu da kana ganin wani daga tafiyarsa zaka gano yaya yake wani iri ne shi ko a wajen tunaninsa ko kuma a wajen karkatarsa zuwa ga abin da yake sha'awa Allah dai ta Allah ya ƙara mana fahimta sai ce fa inna lalle kuwa fi istidamati zikriha a cikin wato dawwama wajen ambato da tuna ni'imomin Allah akwai da'iyan li shukrillahi ta'ala akwai abin da zai ja ka ka godewa Allah in dai har zaka dawwami tuna da kuma ambatan ni'imomin da Allah ya maka to lalle wannan zai ja ka zuwa ga ka godewa Allah wa mahabbatihi da kuma kaso Allah wa imtila'il qalbi min ihsanihi kuma zuciyarka ta cika da kyautayin Allah da yake maka ya kyautata maka anan ya kyautata maka anan musamman in kana in Allah ya hore maka adalcin muqarana ko lannan mun ambace shi in Allah ya hore maka adalcin comparison ka rika gwadawa tsakaninka da waɗanda ka fi su ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan sirri ko yawwa idan kana so ka gode wa Allah to kullun ka rika kallon wanda ka fi ka daina kallon wanda ya fi ka in kana kallon wanda ya fi ka a cikin abin da ya shafi duniya so kake kai ma sai ka kai gare shi ka damu kanka kuma ka kasa haƙuri to za ka ga cewa ka shiga cikin jarabawa amma in ka kalli wanda kai ka fi shi to za ka samu godiya ga Allah ta'ala akan za ka yi appreciating abin da aka yi maka ba za a ce wai ɗan kaɗan ba Allah bai yi ni'ima da za a kira ta ɗan kaɗan ba duk ni'imomin Allah kullum cewa yake sun fi ƙarfin ku lissafa rashin sanin su ne ma ya sa ba mu lissafa ɗin ba ba wai mun san su ne mun kasa abin nan ba wato mun san su mun riƙe kuma ba mu lissafa ba a'a ba mu ma san wasu ba har sai ka mutu baka san wata ni'imar da Allah ya maka kun yadda sai ka bar duniya haka za ka bar ta baka riska ba saboda me baka je an karantar da kai ba akwai abin da ya kai karatu za ka gane wata ni'imar to in ka kwatanta wannan kuma kar mu shiga wani zancen ta abin da ya shafi lamurran lahira ba haka ake kallon su ba lamurran duniya ne ake musu wannan kallon ka kalli wanda ka fi shi an gane saboda ka gode wa Allah amma a lamurran aikin kirki da ayyukan lahira to ka kalli wanda ya fi ka kai koyi da shi an fahimta yawwa kai koyi da wanda ya fi ka da'a ga Allah kai koyi da wanda ya fi ka sadaka kai koyi ga wanda ya fi ka kirki kai fatan ina ma ka zama kai ma kamar shi ka fi shi an gane amma akan samun duniya idan kai kokari kana so ka samu wani abu ba laifi bane an gane to amma kar ka kwallafa ranka akan cewa in baka samu ba
ta tahassar za kai ta nadama kana bakin ciki hankalinka ya tashi kila ma ka fara dosar bakin jeji ko kan dutse za ka je ho kanka ka mutu wannan ba al'adar musulmi bace an bace abu kullum in ka ga wani ya fi ka ya tsere maka a wata ni'ima ta duniya to kai kuma sai ka duba kasanka akwai wanda kai kuma ka fi shi yanzu a ina kake a masallaci kai sallar asar kana azumi duk shekaran nan baka rasa wani azumi da kake buƙatar karama shi ba saboda rashin lafiya haka ne duk 23 nan kai kuma kana sa ran sauran ma duk zaka cika kalau ni'ima sai kuma ni'ima ba babba ga ka zauna a masallaci kai sallar asar kana sauraron bayani akan alqur'ani wani yana so ba shi da dama ba shi da kafa zuwa ba shi da halin zuwa ba shi da lafiya yana kwanciya asibiti zaka gode Allah kai da ka samu dama ko ba zaka gode ba zaka gode to ka tsaya kawai kai jin lissafa waɗannan ka kwatanta da yadda ka fi wani zaka ga cewa wallahi baka da bakin da zaka yi complain ga Allah ta'ala sai dai ka roƙa yawa Allah ba a yi masa ba a kai masa ƙarar kansa yawa sai dai duk abin da ka nema ka rasa to ka tafi gurin sa babu wanda zai baka in ba shi ba Allah ta'ala ya hore mana yace wamtila alqalbi min ihsan wa fihi zawamil lil ujubi sannan in kana wannan tunanin tuna ni'imomin Allah yana gusar maka da jiji da kai minan nafsi daga kanka ka rika jin cewa kai ne ma kaiwa kanka dabarar ka ce ni ba wanda ba wanda zai samu baki a ne harkata ni ne wa kaina wannan ba daidai bane ko a cikin mu'amalar ka da ta dan adam akwai wanda yake da baiwa a kanka iyayenka suna da baiwa a kanka ko akwai wanda zai bugi kirji cewa iyayensa ba su yi masa komai ba ko haihuwar ai komai ne su haife ka da wahalar da suka sha da rashin lafiya musamman uwa da tanaji da kintsi da tarbiyya abinci a lokacin da ba za ka iya tafiya ka nemo ba duk su suka baka amma yanzu sai ka ga mutum ya girma ya samu albashi na zuwa kuma anewa iyayen ruwa ya taimaka ma iyayensa ya gagara zafi ne ya mishi ana fahimta yawwa kar ka samu ujubu ujubu shine jiji da kai kai ka ganin kai kai wa kanka bin ni'amid diniyati da ni'imomi na addini wa ziyadatan li fadlillahi kuma sannan zaka ƙara falalar Allah ta'ala zaka ƙara samun falala daga Allah ta'ala in har kana tunani kuma kana gode masa wa mithaqahu da alƙawarin sa ku tuna alƙawarin nan ai udkuru mithaqahu ku tuna alƙawarin sa alladhi wasaqakum bihi wanda ya kulla shi da ku ai ahid ahadahu alladhi akhadahu alaykum wanda ya karba a wurin ku kuka yi ibramin aqadi da ku da shi cewa za ku zama bayin sa kuka ta hannu ko a cikin mu wannan alƙawarin kamar ya dauki takarda da biro ne ya sa hannu yayi sani cewa ya Allah nayi alƙawari zan rayu a matsayin bawan ka ko a cikin mu yayi wannan ba inda zaka zilli ka sa hannu ka baiwa Allah cewa kayan alkawarin da ka zama bawansa walaysa almuradu bidhalik yace wannan ba abinda ake nufi annahum lafazu cewa sun fadi wani lafazi wa nataqu bil ahdi wal mithaq cewa sun fadi wannan alkawari da bakin su bane wa innamal muradu bidhalik abinda ake nufi annahum bi imanihim billah imanin da suka yi dinnan da Allah wa rasulihi da manzansa to wannan imanin kawai cewa ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah qad iltazama ta'atuhu ma to mutun ya lazimci zai wa Allah da'a zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a an gane wannan shi kansa wannan ya isa alƙawari daga lokacin da mutun ya musulunta yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko kuma yace wa anna muhammadan rasulullah to ya dauki wannan alƙawari akan sa daga ranar sallah azumi zakka hajji da'a ga iyaye sadar da zumunci musulunci sosai daina shan giya daina kaza daina kaza yanzu ya miƙa wuya ya zama bawan Allah to kamar ya sa hannu ne a alƙawari daga ran da ya musulunta yayi signing agreement shi da Allah cewa zai rayu akan dokokin Allah an gane to haka islam yake kowa a cikin mu kenan ya yadda ya sa hannu wannan shine to sai ce ai yace wali hada qala dan haka Allah ta'ala yace id kuntum yayin da kuka ce sami'na wa ata'na mun karba mun ji mun karba kuma sannan zamu ta ai sami'na ma da autana bihi mun ji abin da ka kira mu zuwa gare shi min ayatika da ka kira mu ta hanyar sa min ayatika na ayoyinka alqur'aniya na cikin alqur'ani wal kauniya da kuma ayoyin halitta da lura sam a fahmin ji na fahimta wa iz'anin da jawuwa wal iyadin shine dai jawuwa wa ata'na ma amartana bihi kuma mun yi da'a ga abin da ka umarce mu bilintithali ta hanyar mun bi abin da kace mun aikata wa ma nahaitana anhu abin da ka hana mu shi kuma mun maka da'a bilijtinabi ta hanyar nisanta sa da kaurace masa wa hadha shamilun li jami'i shara'i'i ddini al-zahirati wal-batina wannan ya kunshi dukkanin shari'o'in addini na bayyane da wanda suke boye baki daya dukka dauki alƙawari akan su dan haka nauyin da yake kan kafa ba kadan bane ya kai bawan Allah eh nauyi ne ka daukar wa kanka kuma tilas ne da ma ka dauka ba ka da inda zaka gudu ka bar wannan nauyin dan haka aka halicce ka ba ka da zabi dole ne ka bauta wa Allah ta'ala dole ne ka bi shi dan wace shamilu li jami'i shara'i'i ddin adh-dhahirati wal batina wa anna al-mu'minina yadhkuruna fi dhalika ahd Allah wa mithaqahu a cikin wannan mu'minai suna tuna alƙawarin Allah da yarjejeniyar da aka yi da shi wa takunu minhum ala balin ya zama cewa ba sa mantawa da ita kwata kwata shine yakunu minhum ala balin ya zama tana rike a kwakwalwarsu ba sa mantawa shine ma'anar eh takunu minhum ala balin eh haka ake cewa wa yahrisuna ala ada'i ma umiru bihi kuma sannan suna da kwadayi akan aikata abin da aka umarce su su aikata kamilan ghayra naqis yawa akammale ba tare da an samu tawaya ba wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah fi jami'i ahwalikum a dukkanin halayen da kuke ciki inna allaha alimun bi dhati sudur lalle Allah ta'ala masani ne ga abin da ke cikin kiraza in kun gaskata wannan alƙawari ya sani in kun yi niyya ku cika wannan alƙawari ya sani in kuna da wata ɓoyayyiyar niyyar kuma a ciki ya sani ba a yi masa wayo ba a ɓoye masa ba a yi masa rinto ba a rikita masa takadda babu yadda za a yi ka juya abu Allah bai fahimce shi ba fahimtan nan Allah ne ya baka kai din wayan Allah ne ya baka to ya za a yi kai masa wayo babu dama kai masa wayo da haka ka saki zuciyarka ka bauta wa Allah in dai kana son ka ga alheri ka saki zuciyarka ba munafinci munafinci yaudara ce gawa ga wanda ba alimun bi zati suduri ba shine yumkinuka an tukhfiya alayhi shay'an zaka iya boye masa wani abu ko amma allamul ghuyub alimun bi zati al-alimu bi zati sudur to ba yadda za ka boye masa wani abu ya san gaibi kuma abin da ke kirjinka hatta wasu sun kai kawo da kake yi abin da kake so ka boye duk Allah ya sani da abin da ka bayyana Allah ya sani maganar da ka faɗa in ƙarya ce Allah ya san ƙarya kai ko to Allah ta'ala ya san wannan dan haka babu zancen a ɓoye masa wani lamari sai ce ai matan ƙawi alai Allah ta'ala yana sane da abin da zukata suke ɗauke da su min al-afkari na tunani wal asrari da sirrace sirrace wal khawatiri da abubuwan da suke ɗarsuwa a zuciya fahdaru an yattali'a min qulubikum ala amrin la yardahu don haka ku kiyaye kar ya zama a zuciyarku Allah ya ga wani abu wanda Allah din ba zai yarda da shi ba eh kar ka bari zuciyarka ya zama tana tattare da abin da Allah ba zai yarda da kai ba saboda shi wannan wa'azin fa kun shiru kun riske shi kuwa kun fahimce shi wallahi babu wa'azi mai zurfi irin a barka da kanka ko ko ba ku gane nan can ba a barka da kanka haɗa ka da kanka zauna kai tunani hasibu anfusaku qabla an tuhasab kai wa kanka hisabi ko ni zance ne nakan yawan maimaita shi babu mutumin da ya san kansa irin kanka ko ba haka ba ne mutane duk abin da suke gani dangane da kai iya abin da suke gani ne na zahiri da kyakkyawan zato amma kai ka fi kowa a duniya sanin kai din hakikanin waye kai duk wani mai wa'azi ba zai kai 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 wa kanka ba ka faɗi abu an ganka a wuri kaza ana tare da kai ba a tare da kai kai ka sani Allah ya san kai mutumin kirki ne kai ka sani Allah ya san kai ba mutumin kirki bane kai ka sani babu wanda zai gaya maka kanka in ka faɗi magana Allah ya san ƙarya ce Allah ya san gaskiya ce dan haka babu buƙatar kaiwa Allah ƙarya ba a yi masa wayo ya san me kake kullawa a zuciyarka addinin nan da gaske kake yi kana san Allah Allah ya sani da gaske kake kai masoyin annabi ne Allah ya sani in ƙarya ne ya sani in gaske ne kuma Allah ya sani ba inda zaka je ka boye masa dan haka Allah ta'ala ya san duk abin da kake tunani to ka saki jikinka ka bauta masa ka bi shi shine zaman ka lafiya in kuwa boye boye za ku yi to shi ba wanda za a boye masa wani abu za ka iya yaudarar ɗan uwanka ɗan adam ka zo masa da fuskar yau daban ta gobe daban yana neman ka a nan ya ganka ka nuna kana tare da shi alhali a zuci zaginsa ma kake yi ɗan adam za ka iya masa haka amma kar ka ɗauki wannan halin daga na da Allah za ka cuci kanka Allah da gaske ake sansa kuma da gaske ake ɗaukar maganarsa da gaske kuma ake ɗaukar wa'azinsa kar ka bari wani abu ya yaudare ka cewa za ka iya wa Allah haka da haka da haka abadan ka saki zuciyarka ka kwantar da hankalinka duk wani wayo da za ka yi to Allah ya san shi tun kafin ya halitte ka ya san haka za ka zo don haka ka yi ƙoƙari ka tuba ila ya rubuta maka a lauhi mahfuz cewa hakan za ka zo kuma amma za ka tuba to ka tuba eh kar ka yi wa Allah wayo Allah ta'ala ya taimake mu ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici sannan ya ce aw yasduru minkum ma yakrahuhu ka kiyaye Allah kar ka bari wani abu wanda Allah baya so ya zo daga wurinka ƙarya ce mummunan zato ne ga ‘yan uwanka sara zagi cin mutunci ƙazafi zagi wulaƙanta mutane duk waɗannan abubuwan Allah baya son su to ka kiyaye kada su fito daga gare ka Allah ya shaida maka cewa wannan shine aikinka ka yi ƙoƙari ka gyara halinka kuma ka gyara tsakaninka da Allah ba don mutane su yaba maka ba in ka ne biye ban mutane za ka sha wahala ɗan adam ko goyonsa kake a baya zai iya yaba maka kuma ya zama a zuci baya san ka ko ba haka yake ba idan wanda ya yi masa ni'ima ma bai gode masa ba ina ga kai wadda ni'imar ma aro aka baka Allah ne ya halicce shi amma yana ta butulcewa Allah to yaushe za ka zauna har sai ɗan adam ya yarda da kai sannan za ka bi Allah shi yasa kullum muke wannan nasiha wallahi mutum ya bi gaskiya kar ka tsaya tsoron ɗan adam ko wani zai zage ku ko wani zai liƙa maka wani suna saboda ka bi gaskiya ka tsaya tare da gaskiya in duk duniya sun buɓata kai ka tsaya ka bi shari'a da aje gobe kiyama ana kiran mutane kowa a bashi aikinsa a baka aikinka a tura ka wuta gara ka bata da kowa a duniya ka bi Allah ta'ala Allah ya saka aljanna an fahimci wannan abu ka cire wa kanka tsoron kowa sai Allah ta'ala shi kadai yake da aljanna shi kadai yake da wuta in baka shirya da shi ba ka shiga uku duk duniya baka da wanda in baka shirya da shi ba wata musifa za ta same ka ko akwai babu amma Allah fa in baka shirya da shi ba babbar musifa za ta same ka ita ce shiga wutar jahannama kuma ba za ka fita ba Allah ta'ala ya kimsa mana wannan tunani mai kyau da wa'azi ya shiga kwakwalen mu yace wa'amaru qulubakum ku rayar da zukatanku bi ma'rifatihi da sanin Allah wa mahabbatihi duk inda ake zancen Allah a ganka aure ka san Allah ka san maganarsa ka san girman sa ka san girman manzon da ya aiko wan nisha li ibadihi yau ka so Allah kuma da nasiha ga bayinsa ma'ana yadda Allah ta'ala yake ba wa kowa daga cikin bayinsa haƙƙinsa da kulawa to kai ma ka zama kai mai kulawa ne wajen baiwa bayin Allah haƙƙinsu fa innakum in kuntum kadhalik domin ku in kuka kasance haka ghafara lakumus sayyi'at to Allah ta'ala zai gafarta muku miyagun ayyukanku wa da'afa lakumul hasanat zai kuma ribanya muku kyawawan ayyuka li'ilmihi bi salahi qulubikum saboda ya san cewa zukatanku akan daidai suke gyararru ne na kirki ne haka in Allah ya riga ya san zuciyarka wallahi ka huta yau me yasa yanzu zaka ga idan mutum ya je wurin yin laifi ko in ya je wurin yin laifi ko ba a kama shi ba zaga hankalinsa a tashe haka ne amma idan yana da ƙarfin zuciyar bai laifin ba to baya tsoro ma ko anan din a ganshi kun gane zancen zaka ga mutum zai iya wucewa a wurin da ake barna wucewar ce kawai ta kawo shi sai ga baya tsoro a ganshi ya wuce amma in mai yin abin ne da ake a wurin sai ga yana labbabowa yana hararowa ko ana kallonsa ko ba a kallonsa ko ba haka ba ne ka kaddara mutum da mota yana daukar Allah ya kiyaye ba ku ba ba kai ba yana daukar matan da ba nasa ba a wani wuri in ya zo daukar gani yake duk duniya kallonsa ake ko ba haka ba ne a tsorace amma ran da ya dauko matarsa yake tafi da ita ba ya jin komai me bambancin waccan mata ce wannan ma mata ce wannan ta halal waccan ba ta halal ba amma zaka ji zuciyarka ba daidai take ba ba daidai take ba wannan kuma sai ka ji baka ma tsoron kowa ya ganka saboda me akan daidai kake to wannan haka ake so ka zama tsakaninka da mu'amala da Allah ka rika kwantar da hankalinka in ka san ba kai laifi ba to dama Allah ta'ala zai juya maka muyagun ayyukanka su koma kyawawa in ko mai laifin ne kai to koma wurinsa ka ce ya Allah na san ka san ina yi to na daina ya Allah na tuba shikenan sai a ce an yafe je ka ci gaba da wata rayuwa wanda gata ne kai wannan Allah ta'ala ya gafarta mana Allah lillibe mana ayyukanmu sai aya ta gaba muna lokacin aiko
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
يقول الله تبارك وتعالى ألا تعالى أنا فدي أولا آية تقص في نمفو سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani kunu ga umarni an mana wa'azi yanzu na zuciya da gyaran zuciya to ga wani umarni kunu ku kasance qawwamina lillahi, masu yawan tsayawa domin Allah. Shuhada'a, kuna masu shaida bil qisti, da adalci. Shaida da adalci, ku zama qawwami, ma'ana da siga ta mubalaga, masu yawan tsayawa da gaskiya kuma domin Allah. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin, kada shana'anu qaumin, adawatu qaumin, bughdu qaumin, qiyayya tsakaninku da wasu mutane, gaba da take tsakaninku da wasu mutane. La yajrimannakum ay la yahmilannakum, kada ta dauke ku, ala akan, ma'ana kada gaba da kake da wani, adawa da ta hada ku da wani, ta dauke ka, wannan gabar ta zama ita ce ta jagoranci zuciyarka, ala Allah ta'dilu, cewa ba za ka yi masa adalci ba. An gane? Yawwa, i'dilu, sai aka nanata, ku yi adalci, kada ku bari gabar da take tsakaninku da wasu mutane ta hana ku yi musu adalci. Nan fa kun ga ana zancen wanda tsakaninka da shi akwai gaba, baya son ka, maƙiyinka ne, amma an umarce ka kai masa adalci. To ina ga masoyinka? Ina ga wanda yake masoyinka ne, kuna shiri da shi? Kuna gane wannan zancen? In ya zama masoyinka ne, kai masa adalci, wannan shine wajibinka. To maƙiyinka ma wajibi ne shi ma kai masa wannan adalci, duk yadda baka son sa. To idan shine da gaskiya, ka bashi gaskiya. Wannan fa ba ƙaramin aiki bane, ba ƙaramin aiki bane, yana cikin abu mai wahala. Bari mu gama dai fassara ayar. Allah ta'ala ce i'dilu, ku yi adalci, huwa aqrabu littaqwa, shi yin adalci shi ne mafi kusanci zuwa ga bin dokokin Allah da tsoron Allah. Wattaqullah, kuma ku ji tsoron Allah. Duba sau nawa ana faɗi da yin adalci da yin tsoron Allah, duk an nana taso ko kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Domin qist shi ne dama wannan. Al qist shi ne ƙoƙarin ƙwato haƙƙi na wanda aka zalunta, a mayar masa har sai ya yadda. Ƙari a kan haka kuma, shi kansa wanda ya zaluncin ya yarda. An fahimci abin? Wanda ya zalunci shi kansa ya yarda ya yi zalunci, kuma abin da aka ƙwata aka mayar zuwa ga mai haƙƙin an yi daidai. To wani shi ake nufi da al-qist, ka ƙwato haƙƙi daga wanda aka zalunta har wanda aka zaluntar ya yadda wanda ya yi zaluncin ma ya yadda. To kun ga wannan aiki ne mai ɗaci, mai wahalar yi. Idan baka zare ido kayi, ba sani ba sabo ba, ba za ka iya adalci ba. Shi yasa in kana shugabanci sai ya zama fa baka tsoron kowa, inda kai ne shugaba ya zama duk ɗan adam ɗaya ne a gabanka. Da naka, da ɗan gidanku, da ɗan garinku, da ɗan ƙasarku, da ɗan ƙabilarku, da ɗan wani daban, sai ka ji cewa kai amanar da aka ɗora taso a kanka, to gaba ɗaya matsayinsu ɗaya a wurinka. Da ƙaninka, da ƙanin waninka, duk ɗaya suke a wurinka, za ka kalle su daidai wa daidar cancanta, kai musu abin da ya dace. Wanda duk bai dace ba, ko in dai bai cancanta ba, to ko kai ka haife shi, ka fitar da shi, ka ce ban da shi. to za ka yi mamakin irin zaman lafiyar da za a yi a ƙarƙashin shugabancinka. Malamai suna ambatawa daga cikin fa’idojin adalci, babu babban sababin samun zaman lafiya a cikin al’umma irin adalci. Zaman lafiya ba, saboda kowa zai kyautata zato ga mai shugabanci, saboda an ga naka ba ka yi masa son zuciya ba, to sai a gamsu cewa kowa ma haka ka ɗora shi akan wannan mizani. Ko?
ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط من أيكو من زني من سوكر مسد للتفاي ده ميزاني ما أوني ميجا كيل من سوكر ده شي ليقوم الناس بالقسط ده متانيس أيد عدل أنجي أمك فوكا سواك جي aka tuna maka wailul lil mutaffifin alladhina idza kanu 'ala an-nasi yastawfun, sune wadanda idan za su auna daga mutane sai su cika ma'auni, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, in ko sune masu sayarwa za su auna wa musu, za su auna su mika wa mutum ya bada kudi su tafi gida, to sai su tauye ma'auni. Har wannan Allah bai bari ba sai da yi mana wa'azi aka yi mana gargadi, wannan kuma kowa aka zo mana zancen adalci a tsakaninmu da ‘ya’yanmu, ‘ya’yanka aka wajabta maka kai adalci tsakaninsu. Kun san hadithin Nu'man ibn Bashir da babansa ya ba wa wannan daga cikin ‘ya’yansa wani abu, da aiko a zo a kafa shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shaida, yace ka bai wa sauran ‘ya’yanka, yace a’a, yace to ba zan yi shaida akan wannan ba, sai ka yi adalci. Adalci shine sababin zaman lafiya, adalci shine sababin miƙewar abubuwa su tafi da kyau, adalci shike shimfiɗa wato mabiya su yi biyayya ga wanda yake jagoranci. Baka buƙatar kaucewa zanga-zanga, baka buƙatar ‘yan leƙen asiri da ‘yan meye, in ka yi adalci gaba ɗaya kowa zai saki jikinka ya biyayya. Je ku ga abin da ake ba mu labari ƙissoshi daban-daban a zamanin Sayyidina Umar ana faɗi. Shi yasa lokacin da aka zo za a bashi mabuɗin Baitul Maqdis, ko da kafirai suka zo, kiristoci wakilansu da suka zo za su gana da shi, khalifan musulmi gaba ɗaya na duniya ya zo Baitul Maqdis. Hasham ya taka ya tafi Sayyidina Umar lokacin da aka ci Baitul Maqdis da yaƙi, zai karɓi shi. Da suka zo aka ce ina shugaban naku, aka ce ga Hasham a gindin bishiya yana bacci. Aka zo aka tsaya a kansa, kai ne shugaban wannan al'ummar da ta ruguza duk wannan tafiyar tamu da tarihinmu, ita shi ne. Aka ce lalle ka yi adalci, shi yasa ka samu wannan. In kana da adalci baka tsoron komai. Allah ta'ala ya kyauta wallahi, in kana da adalci baka buƙatar matsafa, baka buƙatar ko ‘yan duba, baka buƙatar waye da waye, gaba ɗaya Allah zai baka kariya. Matsalar ita ce bata gama sakarwa Allah ba. In zuciya ta sakarwa Allah, ta yadda da shi, wallahi za ka yi mamakin yadda Allah ta'ala zai ɗaga mutum saboda wannan mataki na adalcin. Allah kai mu gobe za mu ƙarasa zance akan adalcin da muhimmancinsa, kuma mu karanta abinda malam ya ambata mana a tafsirinsa. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu adalci, Allah ya sa mu yi kanmu adalci, Allah ba mu ikon yi wa duk wanda muke mu'amala da shi adalci. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.